sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Murtala Faruku Sanyinna. Sauraro abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. Yau Juma'a 8 ga watan Disamba na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Murtala da kanin labarai.
Majalisar Dinkin Duniya ta ce akalla uku daga cikin 'yan Afirka hudu ba sa iya samun cin lafiyayyen abinci mai gina jiki saboda matsalar abincin da ba ta samu irin ta ba. Majalisar Dattawan Amurka ta amince da wasu mutane shida da za su yi aiki a hukumar gudanarwa ta hukumar yada labarai ta Amurka USAGM. Babban jami'in jin kai na Majalisar Dinkin Duniya ya ce hare-haren da Isra'ila ta kai a kudancin zirin Gaza maimaici ne na harin da aka kai a arewacin Gaza kuma bai bar wani wurin tsira ga fararen hula ba.
Kanin labaran duniyar kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kotun ECOWAS ta yi watsi da buƙatar gwamnatin mulkin sojan Niger na neman a cire mata takunkumin da ECOWAS ta kakaba mata. To ko me wasu 'yan Niger ke cewa?
Abin da ya kamata da kotu ya yi, sai kotu ya yi adalci ya duba mutane. Al'umman Niger mutum miliyan 26 da ke cikin ƙasar ba mutum 2000 ko 3000 ba, a kan so a ce a takura mutane.
Za a ji cewa kungiyar tarayyar Turai ta bayyana damuwarta kan karuwar kwararar bakin haure daga Afirka. Kamar kowace ranar Juma'a yau ma muna tafa da shirin manuniya da Isa Lawal Ikarke gabatarwa, inda shirin na wannan makon waiwaye ne kan wasu daga cikin abubuwan da suka faru a wannan shekara ta 2023. Amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan safiya. Ga kuma cikakkun labaran duniyar. Majalisar Dinkin Duniya ta ce akalla uku daga cikin 'yan Afirka hudu ba sa iya samun cin lafiyayyen abinci mai gina jiki saboda matsalar abinci da ba a taɓa samun irin ta ba. Wani rahoton Majalisar Dinkin Duniyar da aka fitar a jiya Alhamis tare da hukumar tarayyar Afirka ya ce karuwar yunwa da rashin abinci mai gina jiki a nahiyar mai yawan jama'a biliyan 1 da miliyan 400 yana faruwa ne sakamakon rikice-rikice da sauyin yanayi da kuma illar annoba. Rahoton ya ce waɗannan matsalolin sun ta'azzara saboda illar da ke addabar shirin samar da abinci na duniya sakamakon yakin Rasha a Ukraine. Afirka ce kadai yankin da ke samun bunƙasa cikin sauri, inda kuma mutanenta ke ƙara kasancewa matalauta. A cewar rahoton, ana sa ran miliyoyin mutane za su iya fuskantar barazanar matsananciyar yunwa nan gaba kaɗan. Babban jami'in jin ƙai na Majalisar Dinkin Duniya ya faɗa a jiya Alhamis cewa hare-haren da sojojin Isra'ila suka kai a kudancin zirin Gaza maimaici ne na harin da aka kai a arewacin Gaza kuma bai bar wani wurin tsira ga fararen hula ba, yayin da yaƙi ke ci gaba da gurgunta ayyukan jin ƙai. Martin Griffiths ya faɗawa manema labarai a Majalisar Dinkin Duniya a Geneva cewa ba mu da wani aikin jin ƙai a kudancin Gaza da za a iya kiransa da wannan sunan. Isra'ila ta zafafa ayyukan soji a kudancin Gaza a ranar 1 ga watan Disamba bayan karewar wa'adin yarjejeniyar tsagaita wuta na jin ƙai na kwanaki 7 tsakanin Isra'ila da Hamas. Tana mai cewa shugabannin kungiyar ta'addanci ta Hamas suna ɓoye a can wurin. Tun daga wannan lokacin isar da ayyuka da kayan agaji ya ragu sosai. Majalisar Dinkin Duniya ta ce manyan motoci 80 ne kawai ɗauke da kayan agaji da kuma lita 69 na man fetur suka shiga Gaza a ranar Laraba ta hanyar mashigar kan iyaka ta Rafa. Shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin a jiya Alhamis ya yi ba da dangantakar ƙasarsa da Iran a wata ganawa da ya yi da takwaransa na Iran Ibrahim Raisi, yayin da ƙasashen biyu suka tattauna kan yaƙin Isra'ila da Hamas. Tun bayan ƙaddamar da hare-hare kan Ukraine a watan Fabrairun shekara ta 2022, Moscow ta yi ƙoƙarin ƙarfafa dangantakar ta fuskar tattalin arziki da siyasa da Tehran, waɗanda dukansu ƙasashen yammaci suka ƙaƙaba musu takunkumi. Ƙasashen yammacin duniya sun zargi Tehran da goyon bayan hare-haren da Rasha ke kai wa Ukraine ta hanyar ba ta jiragen yaƙi marasa matuƙa da sauran makamai. Ƙasashen biyu sun kuma tattauna kan yaƙin Isra'ila da Hamas, wanda ya ɗauki tsawon watanni biyu ana gwabzawa, wanda kuma yake daɗa tsamin dangantaka tsakanin Isra'ila da ƙasashen Larabawa a yankin gabas ta tsakiya. Putin ya gana da shugabannin Isra'ila da na ƙasashen Larabawa jim kaɗan kafin somawar yaƙin. Kane ya nemi ɗora kansa a matsayin mai shiga tsakani ga ɓangarorin da ke yaƙi da juna.
To madalla, an jima kaɗan Murtala zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. amma kafin nan bari mu bude taskar rahotannin mu daga Najeriya. Kotun kungiyar raya tattalin arzikin kasashen yammacin Afirka ECOWAS ta yi watsi da bukatar da mahukuntan Nijar suka nema na dage takunkumin da ECOWAS ta kakaba mata a sakamakon juyin mulkin da sojoji suka yi wa zababbiyar gwamnatin farar hula a karkashin shugabancin Muhammad Bazoum. Kotun ta ce gwamnatin Nijar ta saba wa kundin tsarin mulkin kasar, kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da wakilin murya Amurka Madina Dauda ta hada mana daga Abuja.
Bayan juyin mulkin da ya hamɓarar da shugaban ƙasar Nijar Muhammad Bazoum a watan Yuli na wannan shekara, ƙungiyar ECOWAS ta yammacin Afirka ta sanya takunkumi da suka hada da rufe iyakokin ƙasar, dakatar da hada-hadar kuɗi da kuma daskarar da ƙaddarorin Nijar. A matsayin goyon bayan ƙungiyar ECOWAS, Najeriya ta katsa wutar da ke samar da kashi 70 cikin 100 na wutar lantarkin Nijar. A ƙarar da ta shigar, Nijar ta kalubalanci takunkumin a kotun, inda ta nuna cewa matakin ya janyo wa ƙasar shiga wani mawuyacin hali da suka hada da ƙarancin abinci da magunguna a asibitocin ƙasar. Da yake yanke hukunci a jiya Alhamis, mai shari'a Dupe Atoki ya kira gwamnatin mulkin Nijar da haramtacciya saboda ta saba wa kundin tsarin mulkin Nijar, saboda haka ba amince da ita a matsayin mamba na ƙungiyar ƙasashen yankin ba. Barista Umaru Kadiri shine lauyan gwamnatin kasar Nijar ya yi tsokaci.
Kodi ta yanke shari'a ta ce bata amshi ba karan da muka kai, don saboda hukumomin da suke shugabancin kasa basu da intin su kai kara. To, muna jiran takarda ta huto don saboda mu gane a rubuce menene suke nihin da suka hode wannan, don saboda mu kara da muka kai ga sunan kasa da wasu mutane da yawa, kamfanoni da mutane wanda suke shan wahalar wannan takunkumi da aka dora ma yan Niger. In takarda ta huto, mun duba sarai mu gani abinda kode ta hodi a rubuce.
A lokacin da yake mayar da martani kan hukuncin, shugaban yan Niger a Najeriya Abubakar Halidu ya yi bayani.
Wannan kotun da ta yanke wannan hukunci da aka ce ECOWAS ta sa muna, kuma ai ba ta yi mana adalci ba. Abinda ya kamata da kotu ya yi, sai kotu ya yi adalci ya duba mutane. Al'umman Nijar mutum miliyan 26 da ke cikin kasar, ba mutum 2000 ba ko 3000 ba, akan so a ce a takura mutane. Ko wani hira da tsohon shugaban kasar da aka tumbiɗe ya yi magana da gaban shugaban kasar Faransa Macron, ya ce ECOWAS ba ta da hurumi ta samu wata kasa takunkumi ya rufe boda saboda an yi juyin mulki. Tsohon shugaban kasa Bazoum ya faɗa, a gaban mai koren ya faɗa, in akwai wani interest tsakanin hukumomin ECOWAS wanda suke lidi yanzu da wanda suka wuce, to ba mu ya kamata a takura ba, kamata ya yi su duba mu hanyar da za a yi wannan gyaran.
Abin jira a gani dai shine ko wannan hukuncin zai iya ƙara dagula yunkurin sasanta rikicin siyasar Nijar da kuma mayar da ƙasar ga mulkin farar hula. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina Dauda da wannan rahoton, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Murtala ya dawo da labaran duniya kashi na biyu.
Majalisar Dattawan Amurka ta amince da wasu mutane shida da za su yi aiki a hukumar gudanarwa ta hukumar yada labaran Amurka ta USAGM, hukumar gwamnati da ke kula da cibiyoyin watsa shirye-shirye da fasaha na ƙasa da ƙasa guda shida da majalisar ke samarwa kuɗaɗe, ciki har da muryar Amurka. A cikin wani saƙon email da ta aike wa ma'aikata a jiya Alhamis, shugabar hukumar ta USAGM Amanda Bennett ta ce sabuwar hukumar da aka amince da ita za ta tabbatar da basira da gwaninta da kuma shawar manufofinmu, wanda ke da matuƙar muhimmanci a wannan zamani na yakin yaɗa labarai a duniya. Wannan dai ita ce hukumar USAGM ta farko da aka amince da ita tun lokacin da dokar da aka zartar a ƙarshen shekara ta 2020 ta baiwa hukumar damar amincewa da ɗauka ko korar kowanne daga shugabannin kafar yaɗa labaran. A ƙarƙashin waɗannan sauye-sauye, ana buƙatar hukumar ta ba da shawara ga babban jami'in gudanarwa kan hanyoyin da za a inganta shirye-shirye da ba da rahoto ga kwamitocin majalisar dokoki da kuma aiki a matsayin mai sa ido domin tabbatar da cewa babban jami'in yana mutunta ƙa'idojin aiki da 'yancin watsa labarai na kafofin da ke ƙarƙashin kulawarsa. Shugaban kwamitin shirya gasar wasannin motsa jiki ta Paris ta shekara ta 2024 ya ce har yanzu yana son a gudanar da gasar wasan igiyar ruwa a gasar ta Olympics ta shekara mai zuwa a Tahiti, dokowa da ce wato dukuwa da kucece kucen da ake yi kan gina hasumiyar alkalai a wurin wasan. Tony Estanguet ya gaya wa kafar watsa labarai ta kasar ta Polynesia La Premiere cewa zai iya kokarinsa don ganin cewa an ci gaba da gasar ta gudun igiyar ruwa a gasar ta Tahiti. Ana bukatar alkalan gasar su kasance a cikin ruwa inda za a makala hasumiyar da za su shiga. To amma tubalin hasumiyar ya lalace lokacin da masu shirya gasar suka yi kokarin gwada wani jirgin ruwa da ake amfani da shi don gina hasumiya a cikin tafkin gudanar da gasar.
A gaida Murtala Faruku Sanyin na dai karanto mana labarin duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahoton mu na biyu. Kungiyar Tarayyar Turai ta bayyana damuwarta kan karuwar kwararar bakin haure daga Afirka bayan da jamhuriyar Nijar ta soke dokar da a baya ta haramta safarar bakin haure a cikin kasar. Ga Hawwa Sharif da fasarar rahoton Henry Ridgewell daga London.
Garin Agadez da ke Nijar gari ne da ke cikin Sahara da tun da dadewa ya kasance wani wurin yada zango ga bakin haure da ke tunkara arewacin Libya da Algeria akan hanyar su ta zuwa Turai. Amma a shekarar 2015 lokacin da matsalar bakin haure ta yi kamari, kungiyar tarayyar Turai ta samar da wani tsari na kimanin kudi dala Amurka sama da biliyan 1 tare da Nijar. A wani hubbasa da gwamnatin ke yi na ganin an dakile tafiye-tafiyen bakin haure. Aliya Fakri kwararriya ce a sha'anin tsare-tsaren manufofin yin hijira na tarayyar Turai da Afirka a cibiyar hulɗa da kasashe da ke wa Jamus.
To build its border capacity and to draft this new law.
Domin ta inganta kan iyakokinta ta kuma samar da sabon daftari da zai samar da dokar haramta yin hijira barkatai da tabbatar da aiwatar da dokar musamman ayyukan yan fasa kwauri. Kungiyar Tarayyar Turai ta ce an hukunta masu safarar mutane su 876 a ƙarƙashin doka. Amma a watan Yulin bana sojojin Nijar suka kifar da zaɓaɓɓiyar gwamnatin Muhammad Bazoum da aka zaɓa bisa tsarin demokaradiyya a yayin wani juyin mulki. Shugaban gwamnatin sojin Abdulrahman Tchiani ya bayyana cewa gwamnati ta soke dokar da ta taka birki ga 'yan gudun hijira ta shekarar 2015. Abinda ya kai ga cewa duk wani hukunci da aka yi a ƙarƙashin dokar ya warware. Gwamnatin sojin dai bata bayar da wani dalilin ta na ɗaukar wannan matakin ba. Abdulrahman Tchiani ya sanar a watan Nuwamba cewa gwamnati ta maido da dokar da ta ba da damar fita cin rani ta shekarar 2015 kuma dukkan hukuncin da aka yanke a ƙarƙashin dokar ya warware. Gwamnatin sojin dai bata bayar da wani dalilin ɗaukar wannan mataki ba. Lamarin da ya sa kungiyar tarayyar Turai a mayar da fargabatta game da samun wani sabon kwararar bakin haure. Kwamishinan harkokin cikin gida na tarayyar Turai, Ylva Johansson, ta yi magana da manema labarai a Brussels a makon jiya.
There is a huge risk that this will cause a new death.
Akwai gagarumin hadarin cewa matakin zai haifar da sabbin mace-mace a cikin Sahara. Wannan ita ce babbar damuwar. Hakan kuma yana nufin za a samu kwararuwar mutane da za su taho zuwa Libya. Misali shine daga nan kuma za a yi kokarin tsallaka kogin Mediterania zuwa Turai. Masu tattakan lamarin da yana cewa dokar ce da kanta ke tilasta bakin haure yin tafiya ta bin hanyoyi mabambanta, tafiya mai hadari cikin Sahara. Kafafen yada labaran cikin gida sun ruwaito cewa an yi maraba da janye dokar a Agadez cewa masu safarar bakin hauren na nan na shirye-shiryen yadda za su koma cin kasuwarsu. Masu sharhi dai na ganin aiwatar da ita yayin mummunar illa ga tattalin arzikin cikin gida. Mutane da dama dai sun rasa ayyukan yin su a yankin, irin masu fasa kwauri da masu taimakawa mutane shirya tafiye-tafiyen na bakin haure da waɗanda ke karuwa kai tsaye ko kuma ta wata hanya da kasancewa bakin haure a yankin da ya zama na yada zango. Irin waɗannan mutanen kuwa sun haɗa da masu sayar da abinci da masu sayar da ruwa da masu samar da wurin kwana da duk wani abun bukata ga bakin haure. Kafin aiwatar da dokar, sojojin gwamnatin Nijar din sun rika rakiyar jerin motocin da ke ɗauka bakin hauren cikin Sahara su kuma nemi a basu kasansu daga ribar da ake samu, cewar Fakri. Ila akwai wata hikimar dawo da yadda al'amara suke kafin shekarar ta 2015 inda fasakwarin bakin hauren ke samar da kuɗin shiga ga sojoji da kuma ƙasar. Masu sharhi yana cewa babu cikakken sanin yadda hada-hadar bakin hauren za ta yi saurin dawowa, domin hakan ya danganta ne ga halin da bakin hauren ke ciki a kasashensu na asali da kasashen da ake yada zango a cikinsu da ke arewa da Nijar din. Kungiyar Tarayyar Turai dai ta kulle da jijiyoyi da wasu kasashen arewacin Afirka domin dakile fitar bakin haure ba bisa ka'ida ba da ke tsallakawa ta kogin Mediterranean.
A gaida Hawwa Sharif, kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa a kan mita 102.5. Baya ga haka, ko da yaushe ake so, za a iya zuwa shafinmu na intanet a boahausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Manuniya.
Yawancin manyan nan su ne da bankuna, su suka sani da za su samu kudinsu. Ka sani ma ko suna da kudin?
Mu yan majalisa mun bari an rena mu. In dai mun matawa shugaban kasa a yanzu da nake miki magana, in yace ya cire MFLA, za a sake maganar shi ne?
Shiri ne wasu a fadar shugaban kasa suka fito da shi domin suna da shugaban kasansu da suke so, ya gaji Buhari muka ce bamu yadda ba.
Miliyoyin wasu manyan ƴan Najeriya kenan game da canjin kudin da gwamnatin Buhari ta yi dab da lokacin da za ta kwarenye. Game da damban dambarwar zaben shekarar 2023 kuwa akwai wasu muliyoyi da zamu murgino cikin wannan shiri na waiwaye.
Dama ce suke in ka je INEC zaka tar ba sunana bane. To da yake ba INEC biyu muke da shi ba, INEC sun ga musu akwai suna.
Wasu dake son su je baya-baya su samu su ga cewa an canza ainihin wannan alƙaluma na zabe. Wannan abun da Allah ya manji wasu ba mu wallahi sai dai uwa tubu akan nanta.
Ni ne dan takara, ba abin da zai cire sunana yanzu a jan INEC sai mutuwa.
Tunda an rantsar da ni kamar yadda aka rantsar da kowanne commissioner, ba wanda ya isa ya hana ni aiki na.
To don me kai in an taba shi kai ne zaka fito kai kuma ka kare shi? Shi bai da ƴaƴa ne?
Idan ba ku manta ba kuma gwamnati nan arewacin Najeriya da suka bude wutar ganin an zabi sanata Bola Ahmed Tinubu a matsayin shugaban kasa sun sha alwashin cewa babu yadda za a yayi wa ƴan arewa tawaye.
Gani ga su Ganduje, ga su Masari, ga Malam Nasiru Rufai, Atiku Bagudu, dukkan mu muna kusa da shi kuma ba ma tunanin zai ci amana ƴan arewa.
Yadda muka shigo wannan zabe akan Muslim ticket, to dole ne mu hatara mu tabbatar cewa kowace shiya an ba ta hakinta.
Waɗannan faso mun taɓuka tattaɓo cikin tarin murna da za ku yi a cikin wannan shiri na waiwaye a cikin shirin na manuniya. Mai sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da kan zo muku kai tsaye. Shiri na 147 amma na farko cikin jerin shirye-shiryen manuniyan da za su zo muku cikin wannan tsari na waiwaye. Waiwayen kuma na irin abubuwan da suka faru ya kai mu ga maganar canjin kudin da gwamnatin shugaba Buhari ta yi, wanda shi ya jefa kasar cikin rudanin da manya-manyan kasar suka dinga kiraye-kiraye.
Muna da local government 774. To ina tabbata maka waɗanda ke da banki basu kai kashi 60 basu 100 na local government ɗin nan ba. Kaza ya zan wahala ce gare su a ce sai sun tafi wata local government sun kai kuɗaɗen nasu. POS mashi wani lokaci ba ya aiki.
To akwai waɗanda ke ganin kaman akwai lauje cikin naɗi fito da wannan batun sauya kuɗi da kuma matakan nan daidai lokacin da ake ƙoƙarin yin zaɓe a Najeriya.
Ni ba ni kallon shi haka. Ina ganin zai hana sayan ƙuri'a da kuɗi. Kuma wannan zai kawo tsafta da siyasarmu.
Doka da aka yi ta zaɓe ta nuna cewa idan kana takarar Senate an baka damar ka kashe kuɗaɗe wajen harkar takararka miliyan 100. To shin an ce ni ban da damar in ɗibi kuɗin da sun kai wuce 100,000 ga mako? Kawai dai ni ina ganin wasu 'yan Najeriya ne waɗanda ke son su hana a yi zaɓe 2023.
Tuwaye ne wakilan jama'a, mu dukkan mun nuna damuwa don da yawa daga cikin mun dawo daga gida. Ko shi Senate President ma ya faɗa a gare su ma babban banki guda biyu ne kawai. Mu a state namu local government wajen 20 babu banki. Hajiya, gaskiyar magana shine mu yan majalisa mun bari an rena mu ne. In ba haka ba majalisan dattawa, mu matawa shugaban kasa a yanzu da nake miki magana, in yace ya cire MFLA za a sake maganar shi ne?
Maganar canjin kuɗi dai gwamnati ta riga ta canza. Maganar shine yadda ake tafiyar da canjin. Kasa kasashe da yawa a duniya sun canza kuɗi, ba wanda ya wahala, ba wanda ya rasa kokobo. Yanzu cikin wahala ake, ko sabon kuɗin ko tsohon kuɗin ka samu 2,500 ma ya gagara, ko a banki, ko a POS, ko a ATM. To an ce an ƙara kwanaki, azaba da za a shiga a cikin kwanakin nan ba karamin azaba bace.
Wannan shiri ne aka yi domin a sa mutane cikin halin kakani kai, domin su juya su ce kai zaben ma kar a yi, ko kuma in ma za a yi mu ba za mu zaɓi wannan sinanniyan gwamnati ba da ke mana haka. Shiri ne wasu a fadan shugaban ƙasa suka fito da shi domin suna da ɗan shugaban ƙasansu da suke so, ya gaji Buhari muka ce ba mu yadda ba.
Wani babban batun tunawa cikin wannan shekara da ke shirin ƙarewa ma shi ne damban dambarwar damagar siyasar da ta sa aka dinga kukan yunkurin sauya sunaye.
Dama ce suke in ka je INEC za ka tayar ba sunana ba ne. To da yake ba INEC biyu muke da shi ba, INEC sun gaya musu akwai sunana, kuma sun gaya ma INEC kar wani ya cire sunana a portal nasu.
Wannan al'ummar da yake gaya maka, ina gaya maka ne domin jama'a su sani ga goyon bayan da suka bamu, ga abun da muka samu. Wasu da ke son su je baya baya su samu su ga cewa an canza ainihin wannan alƙaluma na zabe. Muna so mu gaya ma jama'a cewa wannan abun da Allah ya manjo su bamu wallahi sai dai uwatubu akan nan danta. Wani lokaci idan kai shiru haraka irin ta wannan siyasar da kake gani sai a maka sakiyar da babuwa.
Na doke shi wasan yara ne. Ya zai implementing ainihin ba ta zo kotu ba. Na ta zagaye ba ta zo kotu ba. Wato Najeriya ta zama kenan gangan dabbobi, kowa ya abin da ya ganda ma. So an ba su judgment, to ina za su kai? Sai da suka yi gidansu. Ni ne dan takara, ba abin da zai cire sunana yanzu a jan INEC sai mutuwa.
Idan aka zo lokacin zaɓuɓɓuka, kowanne daman za a aika shi shi yasa. So ko a aika ni ko kar a aika ni, aikin da kundin tsarin mulki ya yarda in yi, dole zan yi shi, zan ci gaba da yinsa. Tunda an rantsar da ni kamar yadda aka rantsar da kowane kwamishina, ina kan aikina. Ba wanda ya isa ya hana ni aikina. Yanzu misali, Buhari shugaban kasar APC ne? Ai, shugaban kasar Najeriya ne. Me isa Buhari bai sauka daga kan mulkinsa ba tunda yana goyon bayan APC? Haka ne, me isa Festus Keyamo yana minista? Kai ministan APC ne ko minista ne da kake wakiltar Najeriya gabaki daya? To saboda haka, tunda Buhari a matsayinsa na shugaban kasa bai sauka daga shugaban kasa ba, ya tafi yana wa Tinubu campaign. Ai, shi Buhari yana wakiltar Najeriya. Amma abin da ya kamata mu tambaya shine me isa ma suka damu
shiga siyasa dumu-dumu da manyan malaman addini suka yi a wannan shekara ma ya sa Sheikh Ahmad Yusuf Tijjani gurin tinyiwa malaman jirwaye.
Kar ka yadda kai siyasa ta taba mutuncin mutane, kar ka yadda akan wani dan siyasa ka je ka salwantar da dukiyar wani. Yau abinda muke gani waɗansu ɗaliban ilimi suke shiga na harkar siyasa, abin takaici ne. Idan kai yanzu kana goyon bayan wani ɗan takara a matsayinka na malami, kun fahimta? Idan wani ɗan siyasa ya ci mutuncinka, su fa wadda kake goyon bayan su ba za su fito su taimake ka a faɗan ba. To don me kai in an taba shi kai ne zaka fito kai kuma ka kare shi? Shi bai da ƴaƴa ne?
Jim kaɗan bayan kammala zaɓe a faɗin Najeriya ne kuma sai masu kwaɗayin taka takarar shugabancin majalisa suka fito da maitarsu fili babu wani ɓoye-ɓoye.
A tabbatar da kowace shiya na ƙasar nan an masa adalci, musamman a wannan gaba da kawuna sun rabu a bisa addini da kuma ƙabilanci. Yadda muka shigo wannan zaɓe akan Muslim ticket, to dole ne mai hatara don a ƙara samun ingancin zaman lafiya a ƙasar.
Su kuwa gwamnonin arewacin Najeriya da suka tallata wa al'ummar yankin zaben sanata Bola Ahmed Tinubu alƙawari suka yi cewa babu yadda za a yi su bari gwamnatin Tinubun ta bi ta kan 'yan arewa matuƙar dai suna raye.
Duk wani mai cewa za a kafa gwamnati 'yan Lagos su mamaye ƙarya ne, saboda tun 2011 muka shaƙo muke tare, kuma zan tabbatar da cewa babu abin da aka taɓa yi na zo aka canja yare ko aka fifita wani akan wani. Kuma abubuwa da yawa muna gaya masa ya ji, kuma kamar yadda Malam ya faɗa gane ga su Ganduje ga su Masari ga Malam Nasiru Erufai Atiku Bagudu da Masari gwamnan Katsina, dukkanmu muna kusa da shi da ɗumbin mutanen arewa, kuma kun san ba za mu bari muna wuri a ci amanar arewa ba ko a ci amanar mutanenmu.
to duka iyaka batutuwan da zamu iya baje muku kenan a cikin shirin waiwayen mu na farko cikin wannan shekara sai dai kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu da fifin dafe mu da fi iko cewa kwanakin da aka kebe musu fa ƙara ƙarewa suke kullun kwanan duniya idan ma sun yi sa'a babu kiranye domin kuwa daga juma'a nan ma saura kwanaki 1267 ne su yi sallamar sakin kudirin da kullun kwanakin su kan zaizaye kuma a madadin dukkanin abokan aikin da suka dinga kai goro suna kai mali wajen kawo muryoyin da kuka ji a cikin wannan shiri musamman dai Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da Maman Manuniya Madina Daudan da ta dinga daudalar dawo da muryoyi kullun aka ce gari ya waye ni Isa Lawal Ikara da kan shirye shirin na Manuniya duk makon duniya ne ke cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin waiwayen a shirin na Manuniya.
A gaida na Ikara yanzu kuma sai nasihar Juma'a.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Halliru Abdullahi Maraya, mai yin tafsirin Alƙur'ani cikin garin Kaduna da ke jihar Kaduna, Najeriya. Nasihata ta yau zan yi ta ne insha Allahu akan juriya da haƙuri akan dukkan al'amarin da ya zo wa mutane. Manzalla tsira da insha Allah su tabbata a gare shi yana faɗa mana cewa as-sabru diya'un, wato haƙuri haske ne, wato haƙuri da juriya haske ne. Manzalla yana nuna mana cewa duk wani al'amari da ya same mu wanda muka yi juriya muka yi hakuri a kai, to daga ƙarshe za mu ga haske. Sannan kuma Alƙur'ani yana gaya mana cewa fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Lallai tare da tsanani akwai sauki, lallai tare da tsanani akwai sauki. Wato Allah sai da ya tabbatar mana a cikin Alƙur'ani cewa duk sanda aka samu tsanani, to daga baya in Allah ya so ya da sauki zai zo. Wato da zai kasance sauki, wato ya zamana cewa bai zo ba a lokacin da mutane ke bukata, idan suka yi hakuri, to komai daren dadewa sauki zai zo ya tarar da tsanani din nan. Inda tsanani zai kasance ya shiga wani daki ga misali, to komai daren dadewa sauki zai zo ya fitar da tsanani daga cikin dakin da ya shiga. Saboda haka dukkan al'amarin da ya zo mutane su mika al'amarin su ga Allah subhanahu wata'ala, su yi hakuri, su yi ta'addu'a ta alheri. Sannan kuma shugabanni in ba abu ya zama dole ba, to kamata a yi dukkan al'amarin da za su yi wa waɗanda suke shugabanta ya zama na al'amari ne da zai kawo mutane sauki.
To madalla da fatan an amfana. Yanzu kuma sai labarai amma a takaice.
To a takaice, Majalisar Dinkin Duniya ta ce akalla uku daga cikin Afirka hudu ba sa iya samun cin lafiyayyen abinci mai gina jiki saboda matsalar abinci da ba a taɓa ganin irinta ba. Wani rahoton Majalisar Dinkin Duniya da aka fitar a jiya Alhamis tare da hukumar tarayyar Afirka ya ce karuwar yunwa da rashin abinci mai gina jiki a nahiyar mai yawan jama'a biliyan 1 da miliyan 400 na faruwa ne sakamakon rikice-rikicen sauyin yanayi da kuma illar annoba. Babban jami'in jin kai na Majalisar Dinkin Duniya ya faɗa jiya Alhamis cewa harin da sojojin Isra'ila suka kai a kudancin zirin Gaza maimaici ne na harin da aka kai a arewacin ƙasar, kuma bai bar wani wurin tsira ga fararen hula ba yayin da yaƙi wato yayin da yake ci gaba da gurgunta ayyukan jin kai. Shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin a jiya Alhamis ya yi bada dangantakar ƙasarsa da Iran a wata ganawa da ya da takwaransa na Iran Ibrahim Raisi, yayin da kasashen biyu suka tattauna kan yakin Isra'ila da Hamas tun bayan kaddamar da hare-haren kan Ukraine a watan Fabrairu. Moscow ta yi kokarin karfafa dangantakar ta fuskar tattalin arziki da siyasa da Tehran. Majalisar Dattawan Amurka ta amince da wasu mutane shida da za su yi aiki a hukumar gudanarwa ta hukumar yada labaran Amurka ta USAGM, hukumar gwamnati da ke kula da cibiyoyin watsa shirye-shirye da fasaha na ƙasa da ƙasa guda shida ciki har da muryar Amurka.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu anjima da hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato 7 kenan agogon GMT da Ghana, za ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Murtala Faruku Sanyin na da ya taya ni gabatarwa, sai kuma Dadi Balawi da ya daidaita mana sauti kuma ya bada umarni, da ma injiniyan mu na yanzu Kevin. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC.